Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma an yi sahur lafiya. Ibrahim Karimusi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 4 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanun labarai.
To Ibrahim, jiya Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahidne dake arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutar da fararen hula kusan 400 da sojojin Russia suka tsare su a ƙarƙashin gidan wata makaranta. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump kuma ya isa birnin New York inda zai bayyana a gaban kotu yau Talata bisa tuhumar da ake masa ta biyan kuɗin toshiya. Kana a wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata, Bankin Duniya ya yi gargaɗi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin ƙasashen duniya za su fuskanta wadda ka iya dawama zuwa gwamman shekaru masu zuwa.
To kani labaran kenan, a babin rahotanni za a ji cewa yau tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda ake tuhuma da biyan kuɗin toshiyar baki zai fara gurfana a gaban kotu a New York. To ko ya tsarin yake?
Normally za a kai shi akwai ɗakin da za a je a ɗauki hoton shi, a ɗauki hotunan yatsun nashi, sannan a sa ko beli ne da za a ba shi, sannan a sa ranar da za a sake dawowa gaban alƙalin ko kuma fara shari'an kanta.
To ganin yadda masoya da makiya Trump duk suka dunguma zuwa New York, yaya batun tsaro kuma?
Kamar Fifth Avenue inda zai kai ka minti 10, don kai in ka bi kan Fifth Avenue ko sanduwan Trump sai ka kai awa 4 ba ka taji in suka haɗa traffic wurin yadda yake duk sorinka sai ka ji sannu a hankali. Saboda dai kan wani shuka wani abin nan ya aikata wani abin ya gudu.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ke gabatarwa. Za kuma a ji karatun Alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan azumi. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Litinin shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahidne dake arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula kusan 400 da sojojin Russia suka tsare su a ƙarƙashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su. Hukumomin Russia suna zargin hukumomin leƙin asirin Ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na St. Petersburg Cafe da ya hallaka wani mai rubuce-rubuce ta yanar sadarwa na ma'aikatar sojan Russia da ke taimakawa sojojin Russia a mamayar da suka kai wa Ukraine. Fadar White House ta faɗa a jiya Litinin cewa gwamnatin Amurka tana matsa lamba a kan sako ɗan jaridar nan na mujallar Wall Street Journal Ivan Grishkovich wanda ake tsare da shi a ƙasar Rasha a kan zargin leƙin asiri. Tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya isa birnin New York inda ya shirya kwana da yammacin jiya Litinin a katafaren gidansa na Trump Towers kafin ya bayyana kotu yau Talata bisa tuhumar da ake masa. Karon farko da wani shugaban Amurka mai ci ko kuma na da zai gurfana a gaban doka. Ba a san yadda za ta kaya ba yayin da Trump zai bayyana a gaban kotu. Sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi akan tuhumar da aka yi masa na bada toshiyan dala 130,000 ga mai fina-finan batsan nan kafin zaben shekarar 2016 na shugaban kasa da ya yi nasara domin rufe bakinta akan mu'amalar da ta taba shiga tsakaninta da shi shekaru 10 da suka shuɗe.
To an ji ba kaɗan, Baba Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda ba a rasa ji ba, tsohon shugaban Amurka Donald Trump wanda a makon jiya ya zama shugaban Amurka na farko da aka taɓa tuhuma da wani babban laifi a hukumance zai fara gurfana a gaban wata kotu a birnin New York kan haka babbar editor sashen Hausa Alheri Grace Abdu ta tuntubi wani dan sanda wanda ya lakanci tsarin kotun Amurka wanda ke da zama a jihar su Trump din wato Florida mai suna Suleiman Dalladi wanda ta ci gaba da tambayar sa abinda zai faru a yau sai ya ce
yadda zama akan yi shine za ka je gaban alkali sannan a kawo charges ɗinka a ce maka gashi ko da suke an nuna an yi data amma ba faɗa dalla-dalla mai yayi ba ake charges ɗin shi gobe ne zai ji sannan yayi nashi plea ɗin normally za a kai shi akwai ɗakin da za a je a ɗauki hoton shi a ɗauki hotunan yatsun nashi sannan a sa ko bailey ne da za a ba shi sannan a sa ranar da za a sake dawowa gaban alkalin ko kuma fara shari'an kanta amma gobe dai in kawo judge za a kai shi ne dai a gaya mashi me yake charges ɗin shi sannan ya faɗa ko ya yadda da charges ɗin ko kuma bai yadda ba sannan a ci gaba daga nan.
Eh to akwai wanda suke cewa ma wannan zai iya ƙara musu farin jini fiye da yadda yake a da tsakanin magoya bayan shi domin zai nuna cewa abin da yake gaya musu tun da haka ne bita da kullin siyasa ake mishi.
Haka yadda na yi faɗa dai na ce akwai wanda suke goyon bayan nashi ko ya aka yi su dai suna bayan shi wasu kuma suna ganin kamar su Democrats ɗin sun ga in dai ba haka aka masa ba. Suna tsoron maybe zai zai ci wannan a zaɓe shi wasu suna ce dalilin da ya sa a kawo wannan caji ɗin da aka ba shi ɗin wasu kuma suna ce ba haka ba ne ana dai neman a nunawa jama'a cewa ba wanda ya sha ƙarfin doka.
Yawa to bari mu koma kan wannan batun ba wanda ya sha ƙarfin doka a nan Amurka wanne darasi ƙasashenmu na nahiyar Afirka za su iya koya daga wannan abin da ya zama na tarihi a nan Amurka tuhumar tsohon shugaban kasa.
To darasi ne to amma ni kuma kasashenmu na Afirka din ba wai babu wannan dokokin ba ne dai ina ganin dai in dai wani yana da girma ko kuma yana da wuri kotu tana ba su wani yanci talaka ke wahala to amma inda za a ce za a bi gaskiya a ce kowa ne da ake ce ba wanda ya wuce doka muna da wayannan ka'idojin a gida ba dai bin su ne kawai amma kuma su masu ofisoshi ko kan mutum ya zauna kuma ya kama tunanin ya ga kamar ya sha ƙarfin doka a nan ɗin za a caje ka ya kamata mu an fara koya ya zamanto kar mutum ya yi abu da ya ga dama don shi ne ke kan cikin ofis ko kan kujera ya ce shi kawai ya sha ƙarfin wannan.
To Mallam Dalladi Suleiman kenan wani dan sanda a Amurka ke bayani game da tuhumar Trump a hirarsu da Grace Alheri Abdu jiya. Ana tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
A wani mummunan rahoto da aka fitar a makon da ya gabata, Bankin Duniya ya yi gargaɗi cewa za a samu tafiyar hawainiya ga tattalin arzikin duniya wanda ka iya dawwama zuwa gwamman shekaru masu zuwa. Matukar gwamnatoci a duk faɗin duniya ba su yi amfani da abin da ya kira manufofin ci gaba masu ɗorewa ba. Rahoton Bankin Duniya ya ce bunƙasar ɗaukacin abin da ƙasashe ke samu a tsakanin shekarun 2022 da kuma 2030 yana kan sauka ƙasa da kimanin kashi 2.2 cikin 100 da ke zama 1/3 na adadin abin da ya faru tsakanin shekarun 2000 da kuma 2010. Prime Minister Malaysia Anwar Ibrahim ya faɗa a jiya Litinin cewa ƙasarsa ta shirya ta shiga tattaunawa da Beijing akan takaddama akan tekun kudancin China wanda ake ciki. China ta ga ikirarin baki ɗayan tekun mallakar ta ce wato wani wuri ne mai muhimmanci na kasuwancin ƙasa da ƙasa wanda ake bi da kimanin kayan da suka kai na $3 trillion a duk shekara. A hali da ake ce kuma ƙasashen Malaysia, Brunei, Filipino, Taiwan da kuma Vietnam su ma suna ikirarin mallakar wasu ɓangarori na tekun. A kodayaushe ta nan ne Amurka take bi da jiragen ruwan sojinta domin tabbatar da 'yancin zirga-zirgar ruwan ƙasa da ƙasa. Wani hukunci da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a shekarar 2016 ya ce ikirarin da Beijing ke yi ba shi da tushe. China dai ta ce tana kan bakanta saboda bata yarda da wannan hukuncin ba.
To kai da babu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da yake a yanzu tsohon shugaban Amurka Donald Trump na birnin New York, abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tuntubi wani shugaban al'ummar musulmi a birnin na New York, Alhaji Yahuza Abubakar, wanda a hirar da suka yi jiya ya fara da tambayar sa halin da ake ciki a birnin bayan isar Trump. Sai ya ce,
"Ni kuwa sai da walwala saboda zai create more traffic.
Za a samu cunkoson motoci sosai ko?
Zai kwarai da gaske. Yanzu haka ya arrive ne ga gidansa a Fifth Avenue. Sannan gobe ya je ya surrender kansa a Rome. Yanzu haka cikin garin ya yi very tight traffic ne ko ina. Saboda akwai masoyansa da suke son su yi abin nan su za su yi da musulunci wani abu ba haka. Sai kuma mayor nan ma ya ce shi bai gane ba duk wanda zai zo ya kawo matsala za a ɗauki za a yawon gaba da shi. To akwai wata congress woman Marjorie ina son green ita kuma tana son ta zo duka dai an ba su warning. Amma a halin yanzu kamar Fifth Avenue inda zai kai ka minti goma don kai in ka bi kan Fifth Avenue ko fangilin Trump sai ka kai awa kudu ba ka tafi inda za ka yi. Saboda za ka yi in ka wuce wurin ba wani abu ne, amma strategy ne da suka yi ka gane ko suka haɗa traffic ring yanda yake duk saurin ka sai ka je sannu a hankali. Saboda dai ka wani shuka wani abin nan ya aikata wani abin ya gudu ko irin wannan suna da traffic strategy mai shi matsa garin da shi. Za ka ga traffic ya yi sai can bai mu sai ɗaya bayan ɗaya. To abin da muke ciki kenan. To amma gobe dai ina jin garin zai lalace sam. Da za a yi cikowa garin kuma motoci tun yanzu an so ma yi ma mutane gargaɗi kowa fa ya ɗauki mass transit train.
Wato jirgin kasa kenan da bus.
Jirgin kasa kenan. Ba a san yadda New York City cikin Manhattan zai kasance ba. Daga nan gidan Trump har zuwa Supreme Court ba a san yadda abin zai kasance ba. Ana advise mutane kowa ya bar motarsa gida ya ɗauki jirgin kasa. Yanzu haka inda nake tsaye na dubi gaba na sai gaba na ya faɗi domin traffic ne amma na rasa abin da ya haɗa traffic. To Trump kina halin da ake ciki yanzu kina a karin bayani kina.
To yanzu shin wannan abin kana ganin ya shafi aikin ku?
Kwarai ko ya shafi aikin ku? Ai ya shafi aikin kowa. Yawanci ma ba za su fito aiki ba gobe. Saboda dai gudun wani abin nan fitina ka gane ko musamman mu ɗan cikin gari wani domin za ka zo ne ɓacin rai ne duk inda ka bi.
To banda kofan gidansa akwai hanyoyi kuma da aka tare?
Ai kaga banda kofan gidansa square round daga Fifth Avenue, Madison Avenue, Park Avenue kar kama durin. In ka zo Sixth Avenue kar kama durin. Za ka iya bi nan matsalar ce Fifth Avenue kamar ta kawai. Za ka kaga hanyar mu da mota bakwai sai bi hanya daya kan jinji daya. To sai a rufe hanya a jawo su ce zama hanya ya yi tsiriri haka. Mota ɗaya za ku zo daiwa amma ɗaya ɗaya za su wucewa. To kaga ina magana.
Alhaji Yahuza Abubakar wani shugaban al'ummar musulmi a birnin New York ke bayanin halin da ake ciki a birnin tun bayan isowar Trump. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Da musulmanmu da kiristocinmu mu kusan kusan gida ɗaya ba za ka samu. Akwai musulmi akwai kirista. Mun abin da muka sani kenan. Wannan wani sabon abu ne muka gani ko muka ji a wajen su ba mu ce da shi da dogara.
Nan iyamuran Najeriya da kirista na Najeriya gaba ɗaya sun tattara kansu kwai da kwarkwata sun zaɓi fita wurin zai ko na biyu ya zama na uku
bayan dara. Wannan ganda ake cin mariba kiristoci waye ke mun zaɓen. Wannan garin ana kiran shi bayansa wanda ya ci ke cikin kiristoci. Wannan garin ana kiran shi akwai abu gari ne wanda kristoci suka fi yawa waye shi wannan wani PDP kristoci sun zaɓi PDP sun zaɓi kuma Peter Obi haka musulmi sun zaɓi APC sun zaɓi APC sun zaɓi amma yanzu da shi arewacin Najeriya duk inda musulmi suke babu inda aka zaɓi Peter Obi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadu mu da ku a wani sabon shiri na tsakamawa. Muna fatan kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yayin da muke duba rawar da kabilanci da addini da kuma cin hanci da rashawa suka taka a zaben da ya gudana a Najeriya, zamu dubi matakan da wasu shugabannin addini a Najeriya suka dauka domin su nuna jin dadin su ko rashin jin dadin su dangane da zaben da ya gabata na shugaban kasa. Ba da bayan haka shi ta wace hanya Peter Obi taimaki Bola Tinubu ya ci zaben sa na shugaban kasa? Sannan gaskiya ne kirarin da wasu suka dade suna yi na cewa wai Peter Obi ne ya kwashi dukkan ƙuri'un kristoci da dukkan ƙuri'un Igbo, ba wasu jami'u da suka samu nasu kaso a cikin waɗannan kabilan da addinai din. Wannan na daga cikin abubuwan da muke son mu duba a cikin wannan shirin yau da ke duba isuwar sabuwar gwamnatin da za a kafa an gare ga lafiya a cikin wannan shekara a Najeriya. To amma kafin mu tsunduma cikin muhawara din, ga wasu ra'ayoyi game da zaben.
Sunana Evangelist Musa Dini, shugaban matasa na kristoci na arewacin Najeriya. Wannan zaben ya zo mana bambara kwai, a wani wurin da ma kamar a Niger da aka ce kwata-kwata ma wannan wuraren ba a yi zaɓe ba, amma sai ga result suna fitowa. Hukuman shari'a su ji tsoron Allah su tabbatar da cewa abin da aka kawo ya cancanci abin da za su yi hukunci a kai. Su sani cewa akwai hukunci babba wanda dukkanmu za a tara gobe kiyama, amma hukuncin da za su yi zai sauwaka musu na gobe kiyama. Amma in suka kuskura suka ce ba za su yi gaskiya a cikin wannan ba, to talaka ya bar su ga Allah.
Madalla yanzu bari in janye gefe guda in kyale kuda Nasiru Adamu ne kai wakilin mu na Abuja da kuma bakin sa Sanusi Baban Tanko Bayan Bauchi na jam'iyyar APC da Yusuf Aldo na jam'iyyar PDP da kuma Ibrahim Hussein Abdul Karim na jam'iyyar Labour Party domin su ci gaba da muhawara ta su. Malamai mu ji
a lokacin da shi Bola Tinubu abin da yake fama da shi an ce yayi ya dauki dan takara mafi mulkin sa musulmi da ake kira abun muslim ake to wannan ya wahal da takararsa wajen wasu da suka APC din har aka samu irin su Babakir David Law aka samu irin su Yakubu Dogara suka fi zama shi Yakubu Dogara ya koma wajen Atiku Abubakar Babakir ya koma wajen Peter Obi kai ne zaka ce kan wannan bara shi
eh wannan duk an akwai jahilci a cikin abubuwan da suka faru don abin da zan ji akwai jahilci muna maganar ni din nan tun da na fito daga jihar Bauchi da fito na tabbatar maka da Kirista da Musulmi da yare da Bafulatani da Bahaushe mu abinda muka sani duk ɗaya ne
ba rayuwa yare
misali wasu yaro duka ka san akwai kabilai ya ga akwai kabilai yawa to da kabilai kananan kabilu mu da musulman mu da kristotin mu mu ba mu san kusan gida ɗaya ba za ka samu akwai musulmi akwai kirista mu abinda muka sani kenan wannan wani sabon abu ne muka gani ko muka ji a wajen su babu ce da shi da dogara na cewa dole ta yi ba za a yi muzulun ba ko kuma sai ba za a yi kirista a mu abin mu da musulmi da kirista muna ganin duk ɗaya ne kuma abin da ya kamata kenan na tabbatar maka don wallahi kan ka ji mamaki
wallahi
kuma kai kirista ma ba za su yi aikin kirista a yadda wannan gwamnati za ta yi musu da karka jiwar baki
saboda ba magana a yi
da yaudara amma a gida wakan an gada wakan a yi amfani da yaudara din da yaudara da yaudara da kuma tashi da yaudara 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 aka dauke mu musan duniya ba sai aka ce ai hada mutum sai ai provoke a ce addini wannan ticket ne na jihadi wannan ticket ne na musulmai kowa ya yi wannan ticket din ai in musulmi in wannan ticket din yake musulmi suka ce wallahi haka ake ba
wasu ba
gangano ba kana kina
ba amma anan ni zan ce ku ba Ibrahim kuna da matsala to mun magana ta gaskiya wato ku ɗan Labour Party kun ba da gudunmuwa a taimaka akai wannan abun da akai aka ba Bola Tinubu dalili lokacin 2019 da akai zaɓe Peter Obi shine matarikin Atiku da Allah ya sa akwai haƙuri da dangana da lokacin da aka zo wannan primary na wannan zaben da Peter Obi zai hakuri ne su yi tafiyar su tare fita daga yi da yayi daga jam'iyya ya zo ya shiga a biyan kudi shi ba zai yi takara ba shi da ya mace ne shi ne shi ba ya mace ne shi takara a mace a ba takara ya mace ne shi sa ce shi ne shi ma zai takara an zauna maganar zo ne yawanci ɗan kudi suka ce ai zo ne zuwa kudu da zan manta da manyan arewa musamman shi a tiko baka ne ce zai da ai zo ne amma za a zo ne a zo ne north south east in baka manta ba yanki ibo wuce ya tashi ce bai yadda ba a barta flat ko wani takara daga fadin haka aka fito a ranar wasu gari fita a gudu fita kuma yau fita a gudu ya fito sai fito da bangaranci na kabila da bangaranci na addini fita a gudu ya fito sai fito da shi ya fito da rigan inyamurai da rigan krista musamman kiristocin ne suka fi zaɓensa wannan ƙuri'a misali ne yau in ka kalli ƙuri'un da Peter Obi ya samu a jahohin Najeriya especially a arewa to inda Krista yake samu kuɗi
masha Allah
ka ga wannan da ya nuna ya yi kone da super addini wannan abin kuma ba nan ma kuma kun zama ba ya rebo party domin rebo party ta maida da ta jawo Najeriya baya akan siyasa irin ta addini ta ra'ayi wata kabila da wani yanki kamar yadda APC ta fito da yaudara na addini na wajenar musulmi har ta fito da yaudara na addini na maganar Kirista da kuma inyamurai a gaskiyar bayani mutum ɗaya ne ya fito a tsarin ɗan siyasa ɗan Najeriya wanda bai da ɓangaranci bai da ƙabilanci bai da addini shine wazirin Atabawa su ta fi ai kai da kanka ka ce yaudara ka fito da ka na addini su ma san ku fito madalolin ba ku fito da kan ne APC da muka dai APC tana da magana a wani babban wani ma kun fito wani magana ku ne ne ba ba kun kama kama APC da wannan abun da kuka fito da ita shi ya taimaka wa APC su kai abun da suka yi yau suka samu mulki nan iyamuran Najeriya da Kirista na Najeriya gaba da su tattara kansu kwai da kwarkwata sun zaɓi fita yau mai zai ko na biyu ya zama na uku
bayan daba
me yasa sai da aka yi primary aka gama kuka ɓanna ka zai kuka ɗan tsubin na wata ƴan jam'iyya ta addini da ƙabilanci ke nan kuka zai kuka arewa kuma kuka koma kuka abun nan ga shi yau da kuma a jira da ni wannan sha'awa da damu da fitifi ya kada ji da wani ne ba a magana waɗannan mutane wanda suka damu kasar nan ana su san wahala
by fact yanzu ya faɗi yace duk inda Kirista yake da duk inda Ibo yake yake ne yace sun da fita wani yanzu ga map inda aka yi zaɓi da ta kana kana kallo wannan gwamnati ake cikin mariba kristoci waye sun mun zaɓen wannan garin ana kiran shi bayansa wanda yake shi ne PDP kristoci ne wannan garin ana kiran shi akwai abu ko garin
ja
ka ga bayansa ka ga akwai abu ka ga duk wani kristoci ne akwai garin da ake ce mutumi gari ne wanda kristoci suka fi yawa waye shi wannan wani APC sai ana magana a rika magana da fact kristoci sun zaɓi APC kristoci sun zaɓi PDP sun zaɓi kuma Peter Obi haka musulmi sun zaɓi APC sun karbi sun zaɓi APC sun karbi amma yanzu ga shi arewacin Najeriya duk inda musulmi suke babu inda aka zaɓi Peter Obi
dole ba za su zaɓe shi ba saboda ya fito da wata siga ne na inyamurai asalin sa shi Peter Obi yana zuwa mana asalin Peter Obi ya fito ne a siga na inyamurai zallara sai kuma inyamurai suka yaudari kristocin arewa su ba ba su da kristocin arewa ba sai suka yaudare su suka nuna ba su nan muslim muslim ake yi sai suka gaba ɗaya kristo suka koyi ba ya san ba za su yi kyau a Najeriya sai mun cire abu farko mun cire maganar addini na biyu mun cire maganar kabilanci ko kuma bangaranci ka fito a matsayin mutum kamar yadda a tuku ya fito a bayanan kamar a gane Najeriya kake yi a jiya yana maganar sake tsara Najeriya inda kowa ba ba shi dama ga shi an rusa yana abun azzara
ni a kan jarumin da ya ban sha'awa wanda suka ce za su kai mu kotu
a mai yan ce za mu je kotu ni muna roƙar a ciki ba kar ya je kotu
yanzu ai ta da hakin ya mure kada ji za mu tarifa ka ga wannan ya fadi gaskiya amma ne ba ka ga maganar duk wani kirista da ka sani a jira
Ga shi kuma da mai lokaci ya da zamu ja muku burki nan ku bari sai mun dawo na wa tayo ku dawo ku ci gaba jama'a a madadin su baki namu da kuma shi wakilin namu Nasiru Al-Mulki Kaya ni ne Ali Mustafa Sokoto take muku bankwana daga Washington assalamu alaikum
ta gai da malamai yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun Al-Qur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan
Sunana Rayyani Kumasi Dan Suratul Tabbi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Subbihi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fa sawwa walladzi qaddara fa hada walladzi akhrajal mar'a fad'alahu gusaan akhwa سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
To a takaice a jiya Litinin shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya kai ziyara a ƙauyen Yahedni dake arewacin Ukraine domin zagayowar ranar kubutarwa da kuma tunawa da fararen hula 400 da sojojin Russia suka tsare su karkashin ginin wata makaranta tsawon kwanaki 27 kafin daga bisani aka kubutar da su. Hukumar Russia sun zargi hukumomin leƙen asirin Ukraine da shirya kai wani harin bam a wani wurin shakatawa da ƙananan aikace-aikace na St. Petersburg Cafe da ya hallaka wani mai rubuce-rubuce ta yanar gizo na ma'aikatar sojin Russia wanda ke taimakawa wa mamayar Russia da ta kai a ƙasar Ukraine. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin New York inda ya shirya kwana da yammacin jiya Litinin a katafaren gidansa na Trump Tower kafin daga bisani ya bayyana a kotu a yau Talata inda ake masa tuhuma karon farko da wani shugaban Amurka mai ci ko na da zai gurfana a gaban doka. Sai dai ba a san yadda zai kaya a kotu idan Trump ya bayyana a gabanta ba, sai dai lauyoyinsa sun ce lallai ba zai amince da aikata laifi da ake tuhumarsa na ba da toshiyan dalan Amurka 130,000 ga wata fitacciyar mai gabatar da shirye-shiryen fina-finan batsa kafin zaben shekarar 2016 na shugaban kasa da ya nasara domin toshe bakinta akan wata mu'amala da ta taba shiga tsakanin su shekaru 10 da ta shige zargin da Trump ya dade yana musuntawa. A wani mummunan rahoton da aka fitar a makon da ya gabata, babban bankin duniya ya yi gargaɗi game da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin kasashen duniya za su fuskanta wanda ka iya dawwama tsawon gwamman shekaru masu zuwa.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Fakeri wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Jumbe Hamza sai kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmati Garba ke muku fata alheri. Wassalam.